Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba 7 ga watan Agusta na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa wata kungiyar alkalai a jamhuriyar Niger ta bayyana damuwa akan yadda ta ce gwamnatin kasar ke take dokoki da ka'idodin gudanar da mashara'antu. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan shin kuna gani ana gudanar da harkokin shari'a yadda ya kamata a wuraren da kuke. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Laraba, shugaban Amurka Donald Trump ya je asibiti ya jajintawa waɗanda harin Dayton ya rutsa da su a jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka. Gabanin ya kama hanya zuwa El Paso na jihar Texas, birni na biyu da shi ma yi fama da mummunan harin bindiga a 'yan kwanakin nan. Mazauna birnin na El Paso sun ɗaura alhakin faruwar wannan lamari akan shugaban ƙasar saboda irin kalamansa da yake yi waɗanda ke tada hankali inda suka buƙace shi da kada ya zo. Jami'an fadar White House sun ce ziyarar ta shugaba Trump da zai kai irin wacce ya saba kaiwa ce a duk lokacin da aka samu irin wannan hari na kan mai uwa da wabi kamar wacce ya kai a Parkland da ke jihar Florida da Las Vegas na jihar Nevada a baya. Wasu kasashen yankin Latin Amurka biyu sun gargadi jama'arsu kan zuwa Amurka bayan harbe-harben kan mai uwa da wabi da suka yi sanadin mutuwar mutum 31 a ƙarshen makon da ya gabata. Kasashen Venezuela da Uruguay sun gargadi 'yan kasashensu kan tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar da kuma laifukan nuna ƙiyayya da ake nunawa a Amurkan. Ma'aikatan harkokin wajen Uruguay ta faɗa wa 'yan ƙasarta da su yi matuƙar takatsantsan idan za su je Amurka saboda jami'an tsaron ƙasar ba sa iya daƙile matsalar harbe-harbe kan mai uwa da wabi. Ita ma ma'aikatan harkokin wajen ƙasar Venezuela ta gargaɗi duk mai shirin zuwa Amurkan da ya ɗan ɗaga tafiyar saboda tashin hankalin da ke faruwa da kuma laifukan nuna ƙiyayya da ake gani. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Saudi Arabia sun ce sama da musulmi miliyan 1.8 daga sassan duniya sun isa kasar domin gudanar da aikin hajjin bana da za a fara a ranar Juma'a. A yau Laraba, Director General a ofishin da ke kula da harkokin fasfo, General Suleiman Al-Yahya, ya ce adadin maza ya kai 970, yayin da na mata ya kai 868 waɗanda suka isa ƙasar domin gudanar da aikin na hajji. Ya ƙara da cewa ana sa ran adadin mutanen da za su yi aikin hajjin zai kai miliyan 2, ciki har da 'yan ƙasar ta Saudi da kuma 'yan wasu ƙasashen waje da ke zaune a ƙasar. Ana so duk musulmi da yake da hali ya yi aikin hajji koda sau ɗaya a rayuwarsa. Amurka na shirin barin ragowar sojojinta a Siriya don tabbatar da galabar da aka yi a kan ƙungiyar IS ta ɗore, yayin da wasu jami'an sojin Amurka ke gargaɗin cewa tsarin da aka bi zai iya sa ƙungiyar ta sake farfaɗowa. Wannan shakku wanda ya fito ƙarara a rahoton da Sufeto Janar na ma'aikatar tsaron Amurka ya fitar a jiya Talata na zuwa ne yayin da Amurka ke neman hanyar samun gudunmuwar sojoji daga ƙawayenta da ke Siriya a daidai lokacin da ake gargaɗin cewa duk da yake ƙungiyar ta IS ta rasa iko da yankin da ta ayyana a matsayin daular ta, har yanzu ba a yi galaba a kan su mayakan nata ba. wasu daga cikin soke-soken da aka yi ta yi kan matakan da aka ɗauka, wanda rahoton ya bayyana a matsayin ƙwarya-ƙwaryar janyewa daga Siriya, sun fito ne daga jami'an gamayyar dakarun da ke yaƙi a Siriya na CTJF OIR, wacce ita ce headquarter rundunar da ke kula da dakarun Amurka da na ƙawayenta da ke yaƙar ƙungiyar IS.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da Jamhuriyar Nijar. Alƙalan shari'a a ƙasar sun bayyana damuwa da yadda suka ce gwamnatin ƙasar take take dokoki da ƙa'idodin gudanar da mashara'antu, lamarin da ƙungiyar alƙalan shari'a ta ce ba za ta lamanta da shi ba. Saboda haka ta gargaɗi mahukunta su koma kan hanyar gaskiya. Sai dai ministan shari'a ƙasar ya mutsanta wannan zargin. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Nadana ɗaya da canje-canjen wuraren aikin da aka yi wa alƙalan shari'a a yayin taron majalisar koli mai kula da sha'anin shari'a, wato Conseil Superieur de la Magistrature, na baya-bayan nan da ya gudana a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Nijar, na daga cikin dalilan da ke mafarin sabuwar takaddama ta tsakanin alƙalan shari'a da gwamnatin ƙasar, kamar yadda ƙungiyar alƙalai ta samu na ta bayyana a wata sanarwar da ta fitar. Mai shari'a Zakariya Muhammadu kusa ne a wannan kungiya.
Sai ka ga alƙalin shari'a da shi da abokin shi wanda suka yi karatu, wanda suke gala guda, an zo an sa shi ƙarƙashin shi. Mu a cikin tsarinmu na alƙalin shari'a wannan bai dace ba. Bayan wannan kuma mun ga hallo inda post din substitute de procureur délégué dalle département. To kaga wannan doka kwata-kwata bata tada ne shi ba, amma mun ga an ɗauka an kai an taka doka. Akwai wasu manya-manyan mashara'antu da muka ga an haramtawa manya-manyan alƙalai su ɗauki jagorancin wannan mashara'antu, musamman Conseil d'Etat da Cour de compte kamar kotun koli ce wanda take kula da kasafin kuɗi na ƙasa. Sai muka ga kawai sai dai a ɗauki 'yan siyasa, wanda mutane ne wanda an san lalle 'yan siyasa ne, amma su a cikin wannan wurin. Hatta kuma muna da alƙalai manyanmu wanda sun yi shekara 30, wasu sun shekara 40 suna aiki, amma an bar su a zaune a gida, an hana su wannan aikin. Da wannan muka ce ba mu yarda shi ba.
Da yake mai da martani ministan shari'a Mura Ahmadu cewa yake babu kanshin gaskiya akan dukkan zarge-zargen na alƙalai.
Ban san malan wannan koci-koci. Baka cikin sandika kace kuma wannan institution ne, constitution ne yayi prévoir din shi. Mun suna so su yi sandika, su yi sandika. Kuma wanda ke CSM zuzu ne, kamar kuma vote ne. Duka zuzu suke zaben su. Ba su yi komi ba, ba su yi karatu ba. Biyu suka ce ai da muka yi nomination mun sa wasu zuzu president, wasu ba mu sa ba. Na dauko muku example, nike yan dauko 2005 promotion mutum 42 ne, president ne ta jayi 10 ne mu ce da to nawa ne za su ta yi can 10 ko dole wani ya zama vice president, wani ya zama president ta yi. Ka san Niger inda ba su ba ne bai ba, nike su ta yi France, ba zuzu ba ke dirige Cour de compte, Conseil d'Etat. France, premier ministre, shi ne président du Conseil d'État. Premier ministre da kanshi, vice-président ne wani ne da ake dauka da shi ko yana da ilimi droit administratif.
Kungiyar alƙalan shari'a ta samana ta sanar cewa za ta ɗauki matakan da suka dace, muddin hukumomin ƙasar ta Nijar suka yi burusu da waɗannan ƙorafe-ƙorafe na 'ya'yanta.
Ya kamata gwamnati ta leƙa ta gyara domin ya zamanto an samu shari'a ta gudana kamar yadda ake so a ƙasar Nijar. Amma gwamnati idan bata shurare mu ba, kuma muna da hanyar da doka ta bamu domin ya zamanto wannan abin da muke hodi na kurakurai, mu tilasta gwamnati ya zamanto an hwasa su a duk lokacin da aka yi zaman na babban hukuma mai tada ko mai caccanza malaman shari'a na ƙasa gaba daya.
Za ku yaji aiki kenan?
Yajin aiki iya hanya ce daga cikin hanyoyin da doka ta bamu dama. Akwai wanda abin da za mu yi wanda ya yajin aiki ciwo.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata, kowa da takara da ta yi aji. An yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa.
Madalla a gaida Suleiman Muna Barma. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani ana gudanar da harkokin shari'a yadda ya kamata a wuraren da kuke ko a ƙasashen da kuke. Amma kafin mu buɗe layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Dan Usman Bella Bia Alhaji Muhammad.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
Madalla mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa.
Sunana Musa Umar Dimka.
To Malam Musa Umar muna jinka.
Wato gaskiya matsalolin da ake samu a harkokin shari'a a yanzu abun sai dai a hankali.
Me yasa kace haka?
So tari za a ce kotu ta ba da beli sai a dawo kuma a ce shugabanni sun hana. To kin ga akwai matsala gaskiya.
To ya kake gani za a tankari waɗannan abubuwan kenan.
Eh kiran da nake yi shine ina so idan kotu ta ce ta ba da beli to shikenan. A dinga bar kotu ta yi amfani da daman da take da shi.
Muna jin ka Malam Musa.
Ina so a bar kotu ta yi amfani da daman da take da shi dan Allah dan Annabi. Kira na kenan. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya.
To amin mun gode Malam Musa Umar Dimka daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma zamu je jihar Neja.
Maryam Dauda kina magana da injiniya mai gero makeri Kwantago na jihar Neja.
To injiniya muna jinka kana lafiya menene ra'ayinka?
To gaskiya ra'ayina game da kotuna akwai matsaloli Maryam Dauda.
To menene matsalolin?
Matsaloli cin hanci da rashawa nan ya yi katutu a kotu kuma cin hanci da rashawa yaƙi da shi kamar yaƙi da Boko Haram na da wahala a samu shugaban da kai hana cin hanci da rashawa saboda ba iyawa saboda ko an sa doka kar a hana cin hanci da rashawa bai biyuwa bai kasuwa cin hanci da rashawa ya yawa kotu gaskiya akwai wahalar magancewa.
To injiniya kotun da ya kamata a ce ita ta yi shari'a ta yaƙi wannan kuma kace nan kuma ake samun matsalar cin hanci da rashawa?
Na ake samun matsalar cin hanci da rashawa tunda ko ne gaskiya in ka je kotu in baka da kuɗi aikin banza ne?
Kana nufin kuɗin ɗaukar lauya ko ko dai wasu 'yan kuɗaɗe ne da kuma za a bada?
Kuɗin ɗaukar lauya in baka da ko in ka gaskiya ka kai har da kwanya in baka da kuɗin ɗaukar lauya aikin banza ne Allah ni na tabbata na shaida na gani ne.
To mun gode injiniya mai gero da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma za mu je Yobe. Assalamu alaikum.
Wa
alaikum assalam. Da wa muke magana daga Yobe?
Usman ne daga garin Bunyadi.
To muna jin kamalan Usman.
Ah, muna fatan kuna lafiya.
Muna nan lafiya kalau. Menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, ra'ayin na.
Ko
tuna dai gaskiya alƙalin ya kamata su jara su ji tsoron Allah ayyukan su. Ri aikin su tsakani da Allah. Kuma a bangaren gwamnati kar su musu katsalan nan. In sun yanka hukunci ya kamata a bi a yi da bari a sake.
To mun gode Mallam Usman daga Yobe da ra'ayinka. Yanzu kuma za mu je jihar Kebbi. Assalamu alaikum. Da wa muke magana daga jihar Kebbi? To ina ga layin malami ko malama daga Kebbi ya goce. Yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam. Da wa muke magana daga Kaduna?
Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Alhaji Musa, kana lafiya? Muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Lafiya kalau na Chamarian Dauda. To idan muka dauki irin batutuwan da ke tambaya da kike magana cewa ana shari'a a gurin ko ni dai amsa da zan ce a'a
yadda ya kamata. Ban gane ka ce a'a.
Akwai abubuwan da ya kamata a ce kotuna suna yi a shari'ar da ya kamata. Duk abin da zai baki mamaki, zaki ga mutum ya saci abin da ya kai kamar misalin kuɗin da ya kai miliyan 1 ko miliyan 2. Zaki ga wai alƙalai sun bashi tara wai naira 20,000 ko kuma ya zauna a gidan rumon ko kuma da shauran su. A sallame shi nan take ya wuce, amma sai ki ga mutumin da agwagwa ya sata ko kuma akuya da bata wuce naira 1,500 ko 3,000 ba. Sai ki ga an kai mutum waje ya ci ciwon gabza ya je daɗe a gidan yari. To yanzu irin wannan abin ya dace a riƙa kotuna irin wannan, ya kamata su alƙalai. Tsakani da Allah su tsoron Allah. Da irin waɗannan abubuwan da ake ciku-ciku da ake wannan shi kan cin hanci da rashawa ne. Kuma cin ga wannan abun fa akwai matsaloli da yawa. Shi kan shugaban ƙasa ma ta magana akan su kotunan suna ba shi ciwon kai. Dan haka wallahi wannan matsalar in dai har za a tafi da ita a haka, to gaskiya cin hanci da rashawa ma a Najeriya akwai sauran shi. Dan haka ya kamata zai da ƙarshe bara kira gare su a riƙa shari'ar da ya dace. Ƙarshe da muke fatan alkhairi Alhaji Musa Garo a tashi lafiya. Na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo daga Kaduna. Yanzu kuma za mu sake komawa jihar Sarawa.
Maryam Dauda, barkanki da warhaka.
Barka ka. Dai da wa nake magana daga Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bari-Bari.
To muna jin ka Mallam Bashir Tela. Mallam Bashir Tela, ko muna tare? To ina ga layin Mallam Bashir ya goce. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu mun samu wani kiran daga Sokoto. Assalamu alaikum. Da wa muke magana daga Sokoto?
Kuna magana da Sani Kurosin Ilela Local Government Sokoto State.
To muna jin ka Mallam Sani, me ra'ayinka?
Ra'ayina wato mu shugabanni da mu kadana mai azu da muke ra'ayina ne ka cewa mu yi tsoron Allah. Alƙalanci wallahi yanzu ya lalace a ƙasashen mu Najeriya da Nijar. Sai dai gyara na Ubangiji Allah, kai mana tsari ka. Tsare mu Najeriya da kasashen mu duka Afirka, Allah ka tsare mu.
To me yasa kake gani wannan harkar shari'a ta tabarbare a halin da ake ciki yanzu?
Wato shari'a ba su alƙalan babu gaskiya, mu talaka babu gaskiya. Alƙali cin hanci ɗaya kuma na dai a iske shi a kawai ina zuwa mai kuɗi. Saboda mi yanzu mai laifi na ta yi. Sai kuna kowa ana ta murna an kai mele, sai gaji an je an kai wasu maya sun je sun zaga sun kai kuɗi da yadda makwadai an ciya suka wannan mutum, sai ku ta mamaki abin da aiki a shane ya yi. Wato manyan mu suna da laifi, alƙalan mu kuma suna da laifi, wallahi wallahi.
To ya kake gani ya kamata a magance wannan matsalar kenan?
Wallahi matsalar kenan, mun gode.
To Mallam San, na ce ya kake gani ya kamata a magance matsalar?
To maganin matsala kan sai dai su shugabanni irin su yanzu Buhari wanda suke tsoron Allah, bai sata ba wanda ka ji an ce Buhari ya sata, kawai a dawo a bi Allah a mubi shi, wallahi a yi gyara Najeriya.
To mun gode Mallam Sani daga Sokoto. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar.
Assalamu alaikum Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam Dauda, muke magana daga Jamhuriyar Niger.
Eh, kina tare mamman jikan faru daga nan Tilkoro Jamhuriyar Niger.
To muna jan kamalan mamman.
Eh, to gaskiya abin da yake na kasa akan shari'a, ana kalle sun ka ban yan saya.
Me yasa kace haka?
Saboda ha?
Kace alƙalai kamar yan siyasa ne?
Sun zama yan siyasa sai guda guda. Idan kai ba ga ta gare ka ba, kana ka gaskiya bai samu shari'a.
To mun gode malam mamman daga Jamhuriyar Nijar, yanzu kuma za mu sake koma jihar Neja.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga jihar Neja?
Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin Maijoɗe a Kimba.
To muna jan kamalan Ibrahim mai wankin hula.
To masha Allah, to gaskiya al'amari a hakikanin gaskiya abin da ke jawo haka,
eh,
babu shari'a ta Allah da Annabi ne. Domin a yayin da ake shari'a a Najeriya da hukuncin Allah da Annabi za a yi, to duk wannan matsaloli ba za a same su ba. Amma yayin shi ne za a ce shari'a, za a bambanta mai ƙarfi da mara ƙarfi. Shi mai mara ƙarfi in ya laifi a hukunta shi yadda aka gada ba, shi kuma babban mutum wanda yake da wani matsayi a gwamnati ko kuma a masarauta, duk tabargazar da ya ba abin da za a yi mai. To yanzu tsari na musulunci shi ne wanda ba ruwan shi da girmanka ko ƙanƙantanka za a yi maka hukunci daidai da laifinka. To ya ra'ayi yake na kai.
To mun gode malam Ibrahim mai wankin hula, za mu sake komawa jihar Nasarawa. Salamu alaikum, da muke magana daga jihar Nasarawa.
Kuna magana da Haruna Gallagalla mai shayi da shan gona lafiya.
To malam Haruna Gallagalla, muna jin ka.
Gaskiya wato ba wani sune ya kamata su gyara kasar nan ba, yan majalisan.
Su wasu ya kamata su gyara kasar?
Maganar gyaran kudin tsarin rukunin kunshi ne kamata a yi, duk a rantsar da shi kuma duk wanda ya kunce masa da hukunci da wannan tafi ne shi ne kawai rage mana yanzu, amma duk wani kame kamen ba zai kai mu ga nasara ba.
Amma batun harkokin shari'a fa ka gamsu da yadda ake gudanar da harkokin, ana yi yadda ya kamata?
Ban gangu wani da zama yanzu kuma gaba da sun cicce dokokin da ya kamata a hukunta masu laifi da shi, ba wani hukuncin za a hukunta mai laifi ne a yawa a cikin tsarin limam da shi. Ba maganar hukuncin kisa a ciki, ba maganar ko wasu kaza ci miliyan nawa ne gobara ba da birnin ka, saboda ba dokan da zai tsare ka, saboda haka nan dole ne buwa da ya kasa da magana.
To mun gode malam Haruna Gallagalla, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Muhammad daga nan Samunaka.
To muna jin kamalan Muhammad.
Gaskiya wannan alkalai din a hakan kamar yadda suka faɗa, yawancin cin hanci da rashawa ne. Wani magana wanda ya zamanto na babban mutane za a gan abun an firi tashi, amma wanda yana da karamin laifi za a gan kuma an dade ana rike da shi.
To mun gode malam Muhammad daga Samunaka a jihar Kaduna. Ma sauraro nan za mu dasa aya a daga wayoyinmu, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku wata dama. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogonmu a nan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Matsalar Christopher Boni, ɗan wasan baya na Accra House of Oak ɗin Premier League Ghana zuwa Black Meteors da ke shirye-shirye shiga gasar na Zakaru na Afirka ƙasar shekaru 23 da da sukara da ƙasar Algeria ya jawo kace na ci. Boni, wadda ya ainihin haska a shekara ta 2013 yayin da yake bugawa Everton Wanderers, ya zama abin tattaunawa dangane da cuta dangane da ainihin shekarunsa da ya yi sanadin sanya shi cikin 'yan wasan Ghana ƙasar shekaru 23, abinda ya sa wasu 'yan jarida sun ka tsoma baki, suna masu zargin tsohon dan wasan na Asante Kotoko da cuta ko kuma yin zagon ƙasa a ainihin shahadar haihuwarsa. game da kiyakin na kasuwar na Club Club da kuma ƴan wasanni na Africa wato da aka yi waɗannan wato Club Club na Africa goma su ne suka fi saura arziki na farko dai TP Mozambique na DR Congo kudinta baki daya ya kama million 7.70 sai kuma Raja Casablanca na Morocco a matsayi na tara wanda kudinta ya kama million 8.13 sai AS Satif a Algeria a matsayi na takwas kudinta million 8.6 USM Alger kudinta ya kama million 9.65 a matsayi na bakwai sai kuma Zamalek din kasar Masar wanda kudinta dududu ya kama million 10.30 sai Mamelodi Sundowns din Africa ta Kudu wanda kudinta ya kama million 10.35 Kaizer Chiefs Africa ta Kudu kudinta million 10.48 a matsayi na uku kuwa Club African na kasar Tunisia kudinta million 11.80 sannan Esperance Sportive de Tunis million 12.75 Club da ke asahun gabaci Al Ahli kasar Masar kudinta million 19.25 shahararren dan wasan kasar Ghana Andre Ayew na nazari akan tayi har biyar daga kasashen Turai da kuma kasar China kan karshen kasuwar cinikin ɗan wasa a kasar Ingila a ranar Alhamis dan wasan mai shekaru 29 da haihuwa dai ya zamo abunda tsohuwar klabun ɗinsa na Faransa Marseille ke sha'awa tare da wasu wato club biyu daga Premier ɗin kasar Ingila a tare da kuma wani klabun ɗin daga Bundesliga kasar Jamus sannan har yau yana dai tattaunawa domin rattaba hannu Ayu ya kuma haska a ainihin fiskar wani babban klabun ɗin kasar China wadda ta tabbatar da cewa za ta biya shi linkin abin da yake karba a klabun ɗin sa na yanzu Swansea City. Da wannan labari muka so ƙarshen labaran wasannin na yau Ridwanu Lamuk tara ba sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
A yau Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya je asibiti ya jajintawa waɗanda harin Dayton ya ritsa da su a jihar Ohio da ke tsakiyar yammacin Amurka. Gabanin ya kama hanyar zuwa El Paso na jihar Texas, birni na biyu da shi ma yi fama da mummunan harin bindiga a 'yan kwanakin nan. Wasu ƙasashen yankin Latin Amurka biyu sun gargaɗi jama'arsu kan zuwa Amurka bayan harbe-harben kan mai uwa da wabi da suka yi sanadin mutuwar mutum 31 a ƙarshen makon da ya gabata. Ƙasashen Venezuela da Uruguay sun gargaɗi 'yan ƙasashen nasu kan tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar da kuma laifukan nuna ƙiyayya da ake nunawa a Amurkan. Hukumomin Saudi Arabia sun ce sama da musulmi miliyan 1.8 daga sassan duniya sun isa ƙasar domin gudanar da aikin hajjin bana da za a fara a ranar Juma'a. A yau Laraba, Director General a ofishin da ke kula da harkokin fasfo, General Suleiman Al-Yahya ya ce adadin maza ya kai 970,000 yayin da na mata ya kai 868,000.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da Bada Umarni da injiniya mu Mr. Cedric da ma sabuwar ma'aikaciyar mu Aisha Ma'azu, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.